واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا شاشدة قواتر رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو تيار داري هدى دا أربعين دا باقوي دي 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 بيار قواتر أكو ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا شدا كما ريان دا دي مكة صابة هدوى أتكن وطن نوقوانا كيما سؤال بركة kwanaki na ainihin wato watan Ramadan a wannan masallaci mai albarka na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da sauraron ayoyin Alkur'ani da kuma tarjumar ma'anonin su gurgudan hali kuma muna nan dai a cikin surar nan ta ainihin wato uku a wato a jerin ainihin wato surorin Alkur'ani ta sama suratu Ali Imran a jiya mun yi karatu ne tun daga fadin Allah madaukakin sarki wa ma kana li nabiyyin an yaghud aya ta 161 kuma mun dai kai zuwa tarjumar har zuwa kan aya ta 168 duk da cewa sharhi da kokarin fito da ma'anonin kusan أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ذاك باب لي في ذا مساك جل لقد من الله إن شاء الله بسم الله وعلا
لقد من الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
سورة
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
ممتاز كافين مقوما كان ودنا آيوي دا موكا سورارا ينزو أعظامك اللي مهمان درسا da ayoyin da muka karanta jiya suke dauke da su tun daga fadin Allah ta'ala wa ma kana lin nabiyyin an yaqul a gurgudan hali jiya wajen kokarin sake fahimtar wannan aya da me ake nufi da gululi da kuma hadarin gululi da kuma fadin ma'anar gululi din mun ji hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da dama waɗanda suka tsoratar suka kuma furgitar da al'ummar musulmi game da kusantar dukiyar al'umma game da kusantar dukiya ko kuma amana da Allah ta'ala ya danka wa mutum na jagoranci ko shugabanci a cikin ayoyin da muka karanta jiya karara mun fahimci haramcin ha'inci mun fahimci haramcin taba dukiyar da aka dora mutum amana wajen kula da ita musamman ga shugaba ko dai ya zama amirul am ko amirul khas aka ce amirul am kamar shugaba mai cikakken iko irin shugaban kasa irin gwamna irin chairman na local government kaga waɗannan dukkanansu shugabanni ne zababbu wayanda suke da wato alhal wal aqd ma'ana suna iya zartar da hukunci suna iya zartar da doka to a matsayin su na waɗanda ainihin wato suke da irin wannan karfin iko a hannunsu chairman a local government din sa gwamna a jihar sa shugaban kasa kuma kasar sa to ganin wannan iko da suke ko shakka babu wato taba dukiya wanda Allah ta'ala ya sallada a hannunsu hadarin ta ba karami bane kuma mutun ya mutu da irin wannan nauyi ya bayyana a farfajiyar alkiyama da irin wannan amana to gaskiyar magana mutun ya halakar da kansa kuma mutun ya zalunci kansa ba wani ya zalunta ba duk da cewa a duniya kila ba shi da wasu waɗanda suke gaya masa gaskiya a kusa da shi kuma kila hankali da Allah madaukakin sarki ya bashi na fahimtar abin da yake daidai da kuma abin da yake ba daidai ba to la'alla bai yi amfani da shi ba wajen auna irin aikin da yake yi da wanda yake ba daidai ba a ce abina hadaka na al'umma gaba daya mutum ya kadaita da shi kuma ga sauran waɗanda suke da haƙƙi a cikin wannan suna cikin wahala wannan common sense in maka na bature ko common sense wani mutum ya amfani da shi ya san bai dace ba kana da wato abinda zai ishe ka ya ishi sauran abokan tarayyarka ba tare da kowa ya shiga cikin damuwa ko matsi na rayuwa ba amma kai kadai ka tattare ka rike kuma ga sunan suna ta kuka suna ta bushewa suna ta mutuwa da yunwa kuma kai abun nan yayi maka yawa kila sai dai ya lalace ya ribe wannan ƙetar da ke cikin zuciyar mutum ba karama bace wannan kusan daga cikin abin da muka fahimta cikin ayoyin jiya wato haramcin gululi musamman a daidai lokacin da talakawa suke cikin matsananciyar bukata musamman duk da cewa a kowane irin yanayi satar dukiyar al'umma yana da hadari to amma babu kamar lokacin da al'umma take cikin matsatsi take cikin talauci take cikin kishirwa da bukata a daidai wannan lokaci kuma mutum ya sake fito da maitarsa fili ya kuma nuna rashin imani da tausayi ya kuma ɗebewa ya tattare mutane su sake shiga cikin wani bala'i ɗuriya akan wanda suke kai to wannan gaskiyar magana wannan ya fi muni fiye da a ce a lokacin mutane suna cikin wadata su kamar yadda wasu wurare ko wasu ƙasashe ba za ka ga talakawansu a cikin wahala ba ba za ka gansu a cikin yunwa ba ba za ka gansu cikin fatara ba babu ƙarancin ababen more rayuwa tattare da haka kuma shugabannin nasu suna cikin gululi ma'ana shugabannin nasu suna ɗibar dukiyar ƙasa suna adadawa amma dai adal aƙalli ba su hana talakawan ƙasa walwala ba da rayuwa mai kyau to kaga wannan shi ma gululi ne kuma shi ma dai irin waɗannan shugabannin za su yi wa Allah maɗaukakin sarki bayani ranar tashin alƙiyama to ina ga kuma irin ƙasashe waɗanda suke matalauta ko ƙasashe waɗanda suke akwai mabukata masu tarin yawa akwai talakawa masu tarin yawa a daidai irin wannan lokaci kuma a ce shugabanni irin na wannan lokaci ko na wannan ƙasa suna kuma tattare dukiyar ƙasa suna handame ta suna ainihin wato hana talakawa abin da ya kamata a ce an ba su wannan ko shakka babu yana da hadari sosai da haka wannan mun fahimci ka hadarin wannan ɗabi'a sannan a lokaci guda mun fahimci wato haramcin jingina ha'inci ga annabawa ba ha'inci kadai ba dukkan wata sufa ta takasu dukkan wata sufa wato ta tawaya ana korewa annabawa ne ba a sufanta su da ita da haka daga cikin abin da zaka yi wajen girmama annabawa da martaba su shine ka kore musu dukkan tawaya ka ture musu dukkan wani nakasu na daga cikin nakasu mai girman gaske ba ga annabi ba ko ga gamagarin mutane a ce mutum mahaƙinci ne maciyin amana ne wannan sufa ce wanda ta yi muni kowa aka sufanta da ita to balle kuma a sufanta wani annabi cikin annabawa da haka mun fahimci cikin wannan aya ba a sufanta annabi cikin annabawa da sufa ta naƙasu ko ta tawaya sannan daga cikin abin da za mu fahimta cikin waɗannan ayoyi mahimmancin tawakkul dogara ga Allah tare da kuma yin ruko da sababi mahimmancin dogara ga Allah da kuma yin ruko da sababi ma'ana babu cin karo tsakanin yin tawakkali da kuma ruko da asbab akwai waɗanda suke jahiltar hada waɗannan abubuwa guda biyu sai su gani in har mutum yayi tawakkali yace zai yi tawakkali to dole sai ya watsar da al-asbab sannan suna ganin in ko mutum ya rike asbab to yana nuna tawakkalinsa ga Allah madaukakin sarki ba ingantacce bane wannan kuskure kuskure ne da aka abinda ake so shine akwai hanyoyi da ake bi wajen cin nasara wannan su ake kira da asbab annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta kissar a yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bi dukkan wasu hanyoyi da asbab na cin nasara a yakin Uhud ya shirya rundunar yakin sa yanda za a ci nasara wannan shi ake nufi da ruko da asbab shi ake nufi da ruko da sababi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi kwanciyar sa a cikin garin Madina da shi da sahabbai su ce sun dogara ga Allah Allah ta'ala ya kare su ya kare addinin sa ba sai da annabi ya fito daga cikin garin Madina ya kuma fita filin daga a filin dagan ma ya karkasa sahabbansa kowa ga inda zai tsaya wannan dukkanin sa ruko da sababi ne bayan duk sun gama haka kuma sai suka ce to ya Allah mun yi dukkan abin da muke ganin a matsayin mu na mutane mun yi ruko da asbab na cin nasara amma ya Allah wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim cin nasara ya Allah madaukakin sarki daga gare ka take Allah ka ba mu nasara kaga tawakkali ke da haka kullun ka tashi ka fita nema ruko da sababi ne ba za ka kwanciyar ka a gida ka ce ai in Allah ya kaddara zaka samu kai kan ka dogara ga Allah wannan kuskure dole sai ka tashi ka yi ruko da sababi ka tashi in dan kasuwa ne ka fita kasuwa ka je ka kasa kaya ka kuma jira to wannan in kai ka yi ruko da sababi sannan sai kuma ka jira Allah ya kawo kwastomomi shine tawakkali da haka a matsayinka na dan makaranta mai neman ilimi dalibi ba za ka zauna a gida ba ka ce Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma Allah ka kare ni da ilimi kana zaune baka tambayar malamai baka zuwa makaranta baka zuwa majalis baka kusantar masallatai dan ka ji ilimi amma kana zaune a gida kana ta addu'ar wa qur rabbi zidni ilman ko shakka babu a yanda aka in an fahimce ka da kyau to mutun ne kai wanda baka fahimci me ake nufi da tawakkali ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ana zaune sai ga wani cikin sahabbai yazo da yazo sai ya saki raƙumin sa kawai sai yazo zauna a majalis sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai haka sai yace ya dogara ga Allah sai yace ka je ka daure raƙumin ka kuma ka dogara ga Allah dan haka in ga dare yayi sai ka sa ainihin wato mukulli a gidanka ka sa sakata ka kulli sannan sai ka dogara ga Allah ba za ka ce a kai ka dogara ga Allah ka bar kofar gidanka a bude ka ce in Allah ya tsare ka ba wanda yake shigo maka gida a'a wannan ba kai ruko da sababi ba kuma abubuwan guda biyu ne cewa akai kai ruko da sababi sannan kuma ka dogara ga Allah dan haka ba a san mutum ya zamto bisa fahimtar tawakkali fahimta ta kuskure ya watsar da dukkan wasu asbab yace shi kawai ya dogara ga Allah lalle annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidul mutawakkilina ya yi ruko da asbab a abubuwa da dama na rayuwarsa sannan kuma ya dogara ga Allah shi yasa Allah ta'ala ce wa idza azamta fatawakkal ala Allah kaga al-azm din ai shine dukkan wasu ruko da asbab ya riga yayi shirye-shirye ya gama komai ya kudurci ya kulla sai aka ce to kuma sai ya dogara ga Allah da aka cikin waɗannan ayoyi mun fahimci haka cewa mutum ya zamanto yana ruko yana yin tawakkali yana dogara ga Allah sannan kuma yana ruko da asbab da ba ta gane sannan a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci hadayan ummal kyaututtukan da ake ba masu mulki ko masu madafin iko ko waɗanda suke rike da wasu ofisoshi bayan sun shiga office wannan in dai ba kyauta ce wadda da ma can an saba bashi ita tun kafin ya hau wannan matsayi bayan ya hau din dan an ci gaba da bashi to wannan kila duk da cewa akwai shubha to amma da sauki sauki amma mutum bai taba maka alheri ba kowane iri bai taba baka kowace irin kyauta ba bai taba yi ma kowace irin rana ba sai rana tsaka lokacin da aka baka mukami ko aka nada ka a daidai wannan lokaci kaga kyaututtuka daga wurinsa suna fullowa zuwa gare ka wannan su ake kira da hadayan ummal haramun ne mutum ya karba bayan ya shiga office duk wanda ya kawo masa kyauta ya ce ya gode amma baya bukata duk da cewa waɗannan abubuwan da muke ta karantawa na haramcin taba dukiyar gwamnati na haramcin karbar kyaututtuka da ake ba masu madafin iko ko masu ofisoshi wani zai dinga jin ka kamar wani irin gwaranci kake yi saboda yanzu ba haka ake ba galibi kowa ya sani cewa masu madafin iko kace kace suke cikin karbar irin waɗannan kyaututtuka masu mulki kace kace suke cikin yin almunda'ana da dukiyar al'umma to amma dai alal aqalli ka isar da sako laqad asma'ata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi wato wanda yayi nisa baya jin kira amma wannan bai hana mai wa'azi ya ci gaba da wa'azi ya ci gaba da wayar da kai wanda Allah ta'ala ya nufe shi da shiriya sai ga ya shiri da dai wanda kake kira rayayye ne da ya ji kiran nan shi yasa babu mai tausayin al'umma babu mai san al'umma irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa bai yi kasa a gwiwa ba duk abin da zai kai mutane aljanna ya sada su da Allah lafiya kalau Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da yawa al'umma bayani duk abin da zai haifar wa da al'umma matsala su samu matsala da Allah ranar tashin alkiyama su tabe su tashi cikin mummunan yanayi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaura ba sai da yawa al'umma bayani da haka kusan waɗanda suka gaji Annabi a wannan aiki malamai duk da cewa ana ganin sun matsa suna yawan magana akan kaza kamar da wani suke shi wa'azi da kake kallon sa kamar yanda na sha fada kuma malamai ma suna ta fada wani lokaci wa'azin shi mai wa'azin da kansa yake in dai zakai wa'azi to shi ya wato wani abu ne wanda yake tsumagiyar kan hanya fade yaro fade babba yau ka jika gobe ka ji tsadir akan waninka da haka ba masu san mutane su haɗu da Allah lafiya irin malamai kullum kokari suke su nuna maka ga kuskurenka ga yanda ya kamata ka gyara da haka wannan abu da muke yi ko malamai suke yi abu ne wanda yake gyara kayanka baya zama sauke mu raba an gane ko da haka suka ce ainihin wato laqad asma'ata manna dai ta launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau narun nafakhta biha adaa'at walakin anta tanfukhu fi ar-rahaa inda a ce wuta ce kake hurawa da ta kama sai dai toka kake ta hurawa ya za ta tashi to shi sa duk wa'azin mai wa'azi duk wayar da kan mai wayar da kai duk fadakarwa da irin usulubin sa bai isa ya shiryar da wanda Allah ya tabar da shi ba ko an yi wa'azi ba mutum ya ji ya kuma fahimta ba fa kowa ne Allah yake masa muwafaka da taufikin karbar wa'azin ya canza masa rayuwa ba sai wanda Allah yake son da yake son sa da rahama Allah ka sa muna daga cikin su sannan daga cikin darussan da zamu dauka a cikin ayoyin jiya ranar tashin alkiyama rana ce da babu zalunci ranar gaskiya shi yasa za a ce a wato in mutum ya mutu sai a ce ya tafi gidan gaskiya ba cikuciku ba cuwacuwa ba za a tauye maka haƙƙinka ba ba za a liƙa maka abinda baka yi ba ka ji daɗin lahira kenan a nan in ba a son ka ana yi ma sharri a liƙa ma laifin da ba naka ba kuma a hukunta ka a kai a nan an ga dama ana iya rage maka sakamakonka dan ba a so ka kai labari to ranar tashin alkiyama la zulmal yawm Allah ta'ala ce babu zalunci a wannan ranar duk abin da ka aikata za ka gamshi duk abin da mutum ya aikata Allah ta'ala ya gaya mana cikin suratul anbiya Allah ta'ala ya gaya mana cikin suratul zalzala da wurare daban-daban mithala dharra ta alkhairi sai mutum ya gani wani irin scale ne na ranar tashin alkiyama divine scale sikelin duniya akwai abin da yayi kankanta ya iya auna shi amma ban da sikelin lahira sikelin lahira ko daidai da kura na aiki in dai kai aiki daidai da kura to wannan aikin sai sikelin ya ganshi kuma sai ya auna ma aikin ka haka mummunan aiki mutun ya aikata shi ma haka shine shi yasa Allah madaukakin sarki cikin ayar gululin sai ya rufe da cewa thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun za a cika kowa la sakamakon aikin da ya aikata ba za a zalunci kowa ba kaga anan sai karka dauka iya gululi ne kadai laifin da ake wa Allah shi yasa a karshen ayar sai aka ce duk wanda ya kowane irin aiki gululi ne ba gululi bane na alheri ne na sharri ba zalunci a wannan rana za a yi masa sakayya akan abin da ya aikata in khairan fa khairan wa in sharran fa shar a cikin wannan ayoyi mun fahimci cewa bawa mai biyayya ga Allah madaukakin sarki mai bibiyar neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar barin cin gululi domin wasu malaman sun ce ayar da ta biyo wannan afamanitta ba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi suka ce tana da alaka da ayar gululi ma'ana wanda duk ya hakura ga dattin office dan ba za a ce alherin office ba ga dattin office yana kallo kudade suna ta giftawa ta gaban sa amma haramtattun kudi ne zai iya ƙara zirka yayi sama da fadin kudade masu yawa kuma ba lalle ilalla a fahimta ba amma ittaba'a ridwanallah ya zaɓi yardar Allah ya haɗiye kwaɗayinsa duk da cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a sannan wa innahu li hubbil khairi lashadid duk wanda yace ma baya son kuɗi rera kai a'a dan adam diddin Allah ya ɗabi'ance shi da son kuɗi kuma kuɗin ba 'yan kaɗan ba wa tuhibbuna almala hubban jamman kuɗi mai yawa mutum yake so ba laifi ba ne son kuɗi ba laifi ba ne son su da yawa in dai suka zamanto tsaftatattun kuɗaɗe ne kuma an samar da su ta hanyar halal ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a da kuma madalla ga dukiya ta halal a hannun mutumin kirki an yi manya-manyan bayan Allah cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu tarin dukiya amma tsaftatacciyar dukiya ce ta halal da aka ba laifi ba ne mutum don ya same ta amma wanda ya zaɓi yardar Allah ga dattin office ana bashi baya karɓa ga zai iya sama da fadi da babakere da dukiyar ƙasa amma ya ji tsoron haɗuwarsa da Allah ya zaɓi yardar Allah yanzu ka haɗa shi da wanda duk wani ƙazanta ta office in ta gifta ta gabansa sai ya janye ta yanzu ka haɗa shi da wanda ya zaɓi in fushin Allah ne ya shirye shi Allah ya yi fushi da shi ba zai fasa cin dukiyar al'umma ba yana ganin zai iya ba wa Allah cin hanci in ya saci naira triliyan ɗaya sai ya zo gina masallacin naira miliyan 500 na juma'a ai tabbata cewa ai ba masallacin irin su a garin yana ganin zai iya yi wa Allah toshiyar baki ta hanyar ɗiban mutane ya dinga kai su umara ni shekara yana ganin Allah zai saurare shi ya ɗaga masa ƙafa in ya zamto cikin Ramadan yana taraba mutane gungunan shinkafa yana taraba yadikan sallah da kuɗin haram ya manta da inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba abinda zai ya burge Allah shine kiyaye haram ba wai ya ci haram din kuma yazo ya ce zai yi wa Allah hidima da ita ba abinda Allah ta'ala yake so shine kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ku ci halal kuma a cikin halal din akwai wadatuwa ga barin haram shi yasa aka ce ka dinga addu'a Allahumma kfina bi halalika an harami ya Allah ka wadatar da mu da iya halal dinka mu kauda kai ga haramun dinka wa ghnina bi fadlika amman siwak to yanzu ka da wanda ba wani kudin ne baya so ba manyan gidaje ne baya so ba tarin dukiya a banki ne baya so ba hawa manyan jifa-jifai ne fa baya so ba ba yawace a kasashe ba shi bane fa baya so ba duk yana so amma kudaden da zai wa'annan din ba halattattu bane duk da yana kallon colleague dinsa abokanan aikinsa abokanan siyasarsa wanda aka nada su suna fataka suna wadaka kuma ya san irin dukiyar irin wanda take wucewa ce ta gabansa amma ya zabi yardar Allah yanzu ka hada shi a ma'auri guda da wanda ya zabi fushin Allah shi yasa wasu malamai suka ce wannan aya tana da alaka da ayar buduli dan haka ba zai taba yiwa ba Allah madaukakin sarki yayi musu awo iri daya wanda ya zabi yardar Allah da wanda ya zabi fushin Allah wanda ya zabi fushin Allah ya nemi yardar mutane ba za ka hada shi da wanda ya nemi fushin ya yarda da fushin mutane dan ya samu yardar Allah dan kawai a ce shi ma ya shigo gari dan mutane su dinga cewa yana fantama dan mutane su ce kaza dan mutane su ce kaza a'a wancan wanda ya zabi yardar Allah koda mutane za su kyamace shi koda mutane za su yi fushi da shi wannan shi yana da bambanci da wanda ya zabi koda Allah zai fushi da shi ya fushi da shi inda mutane zai burge mutane daga cikin waɗannan ayoyi mun fahimci cewa da musiba da tabewa duniya da lahira sababin su saban Allah daga ciki mun fahimci tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki yana zama wa mutum rigar kariya daga sabawa Allah sannan daga cikin abin da muka fahimta cikin waɗannan ayoyi mutane matsayin su ya sha bamban a wurin Allah mutane matsayin su ya sha bamban a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ayyukan su ma ya sha bamban inna sa'ayakum la shatta ayyukan ma ya sha bamban dan haka akwai wa'anda suna sashi sa Allah ta'ala ce hum darajatun inda Allah darajoji ne matsayi ne daban-daban a wurin Allah yanzu wancan wanda ya zabi yardar Allah to shi ma ababinsa wanda ya nemi ya zabi yardar Allah su ma darajati haka wanda ya zabi fushin Allah su ma darakat ne na fata an gane dan haka wannan ayoyin sun nuna mana cewa haka za a tashi kuma ranar tashin alkiyama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah madaukakin sarki yace laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan lalle hakika Allah madaukakin sarki yayi ni'ima ba kankanuwa ba ni'ima ce mai girma Allah madaukakin sarki yayi id ba'atha fikum fihim rasulan ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi wa mu'minai wata ni'ima ce ba za ka iya kwatanta ta da kowace irin ni'ima ba bal ma kana iya cewa ita ce asalin ni'ima ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi wa mu'minai na aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk a cikin ni'imomin da Allah ta'ala yayi wa mu'minai babu ni'ima mafi girma irin ni'imar aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kana iya cewa ita ce tushen ni'ima sauran ni'imomi rassa ne a jikin wannan sauran ni'imomi rassa ne a jikin wannan ainihin wato ni'imar guda daya in ba'atha fihim rasulan Allah madaukakin sarki ya ni'imta bayinsa ta hanyar aiko musu النبي محمد صلى الله عليه وسلم wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake tsamar da su daga bata yake kuma tsare su daga halaka Allah madaukakin sarki ya aiko yayi wa mu'minai ni'ima ta hanyar aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min anfusihim daga jinsin su ya'rifuna nasabahu وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحا لهم مشفقا عليهم الله مدوكين سركي ياي ومؤمني وتا ايرين نيما ده يا ايكو مسو منزو دغ جنسنس مي ياري ايرين ناسو مي جنسي ايرين ناسو وندا ونن زي زما سامن تشكر نيما za a fi samun fahimta da karɓar saƙo daga wurinsa domin daga cikinsu yake yana da yare irin nasu jinsi ne irinsu wannan ni'ima ce mai girma yanzu inda Allah ta'ala cikin hikimarsa ya sa aljannu yake aikowa su yi mana wa'azi ya kuke gani ko a ce a aiko mala'iku su yi wa mutane wa'azi kaga in ka duba wannan yana daga cikin cikar ni'ima da tausayin Allah madaukakin sarki dan mu fi jin dadi za mu iya tambaya yanzu aljanni ya zo ya wa'azi za ka iya mata tambaya a ce baka gane ba to amma in mutum ne dan uwanka wannan zai maka sauki na ta'arufi dake tsakaninku za ka iya masa tambaya za ka iya fahimtar sa sabida yana magana da yare irin naka kuma in ka kalli yana da wato yanayin jinsiyarsa irin taka ce to wannan yana daga cikin ni'imar da Allah ta'ala yi wa mu'minai na aiko musu ainihin wato manzo na musamman kuma daga cikinsu ma'ana daga jinsinsu ga aikin da wannan manzo Allah ya aiko shi ya yi yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah ayu'allimuhum alfadaha wa ma'aniha yana karanta musu lafuzzan ayoyin yana kuma fassara musu ma'anonin ayoyin wa yuzakkihim sannan manzan daga cikin abin da yake yi yana tsarkake su yuzakkihim min ash-shirk yuzakkihim min al-ma'asi yuzakkihim min ar-raza'il wasa'il masawil akhlaq daga cikin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a cikin mu ya aiko shi ne don ya tsarkake mu daga dattin shirka ya raba mu yayi amfani da wato abin nan ayoyin alqur'ani wajen goge shirka daga cikin zukatan mu ya maye gurbin shirka da tauhidi Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake mu daga san kagar abu a addini bid'a kenan a tsarkake a cire mana sha'awar yin ibada bayan da Allah madaukakin sarki ya umarni ba ta hanyar dasa mana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan mu na daga cikin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko yi a cikin mu ya tsarkake mu daga saban Allah zuwa da'a ga Allah ya tsarkake mu daga miyagun ɗabi'u miyagun halaye zuwa ga kyawawan ɗabi'u da halaye na gargari wannan yana daga cikin wayu zakiyi da haka Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan yayi wannan aiki sannan wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya karantar da su alkitaba littafi ya karantar da su alkitaba alqur'ani anan Sheikh Nasiru Sa'id yake cewa yu'allimuhumul kitaba imma jinsul kitab alladhi huwa alqur'an ko dai ya karantar da su alkitaba jinsin alkitab wanda shine alqur'ani fa yakunu qawluhu yatlu alaihim ayati sai zamanto fadin Allah ta'ala da yace wato yatlu alaihim ayatihi sai zama wayancan ayoyin na farko al-ayatul kauniyya ma'ana Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya karanta wa mutane ayatul lahil kauniyya ko kuma al-murad bil kitab huna ko kuma al-kitab da aka ambata a can in can yatlu alaihim ayatihi ya karanta musu ayoyinsa ayoyin al-qur'ani to nan wa yu'allimuhumul kitaba anan al-kitaba sai ya zamto huna anan al-kitabata wato rubutu ma'ana can ya karantar da su ayoyin al-qur'ani lafzan wa ma'anan sannan bayan ya tsarkake su daga shirka zuwa tauhidi daga bid'a zuwa sunna daga saban Allah zuwa da'a ga Allah daga miyagun dabi'u da halaye zuwa kyawawan su sannan kuma sai ya karantar da su al-kitaba rubutu fa yakunu qadimtanna Allahu alaihim bi ta'limil kitab wal kitaba sai zamanto cikin bayyuwar da Allah ta'ala yayi akan mu'minai shine a karantar da su al-qur'ani da kuma rubutu allati biha tudraku al-ulum wa tuhfaz wanda da rubutu ne ake riskar ilimin muka ake kuma haddace ilimin muka da aka sai zamto annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ni'imar da Allah ya mana ya karantar da mu al-qur'ani ya tsarkake mu sannan kuma ya karantar da mu yanda za mu rubutu domin in ka karanta nun wal qalam wa ma yasuruna ya nuna rubutu yana da muhimmanci can da Allah madaukakin sarki yace iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam wanda ya aini wato koyar ta hanyar rubutu da alƙalami kaga kenan anan Sheikh Uthaymeen wato Nasir al-Sa'idi rahimahullah yake cewa in an dauki yatlu alaihim ayati na farko sai zamanto ayoyin alqurani alkitaba kuma da aka ce zai koya musu alkitab shine kuma wa yu'allimuhum alkitaba ay alkitabata zai koyar da su ainihin wato rubutu wal hikma sannan Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mutane sunna ya karantar da mutane sunna allati hiya shaqiqatul qur'an wadda sunna shaqiqiyar alqur'ani ce ba a raba hanta da jini da aka ba a iya raba alqur'ani da sunna ba a iya bambare sunna daga jikin alqur'ani ba su rabuwa babu yanda zaka fahimci alqur'ani ba tare da sunna ba da aka maganar qur'ani zalla wannan shedanci ne hanya ce iblisiyar hanya mutum ya tasa alqur'ani ya ce shi kadai ne zai yi aiki da shi ba zai aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan bata cikakken bata ya tabbata lahu ko alaiha kansa wannan kuma muna daga cikin yana daga cikin musibar da muke ciki a yau yaduwar wannan aqida ta yan qur'aniyun ko yan qalaqatu wanda suna ganin alqur'ani kadai ya wadatar ba za a bauta wa Allah da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fadin Allah wa anzalna ilayka alkitaba litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim wannan ba ta da mahalli suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala yace yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata sun ce bai koyar da komai ba kawai alqur'ani yazo da shi bai karantar da sunna to wannan kaga ko shakka babu babu yanda za a yi mutum ya iya gane alqur'ani ba tare da sunna ba wannan abu na sabobi da dama an yi ta kakkawo irin wannan babu yanda za a yi mutum ya yi sallah babu yanda za a yi mutum ya yi azumin nan babu yanda za a yi mutum ya yi zakka babu yanda mutum zai je aikin hajji da sauran ibadu wanda wannan sune shikashikan musulunci babu yanda za a yi mutum ya yi su ba tare da sunna ba shi yasa in mutum yace ba zai amfani da sunna ba ko
to zai yi amfani da wata sunna ko ya ki ko ya so a yin tawallau fa inna ma hum fi shiqaq in mutun ya ki yadda manzon Allah ya mai bayanin alqur'ani to zai zauna wani kato ya mai bayani in bai karbi fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to zai karbi fassarar wani gardi wannan dole domin alqur'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zuwa yayi ta karantar da ayoyin sa rarara yana ta karantawa ba lalle Allah ta'ala ya dora masa nauyin yin bayanin abin da ke cikin alqur'ani to wannan bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen fassara alqur'ani ita ce sunna amma sunna ce kake jin haushin fada fassara duk da yanda zaka fassara ita ce dai sunna shi yasa an suka zo sallah za ga sai ga wannan yace a ga inda za a yi sallah sai ga kaifiyar sallah daban-daban suke wani yace kawai miƙi ya za ya tsaye kawai kalli gabas kawai in kai wai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai zo ba tsari ba kaifiya annabi ya zo yi shekara 23 cikin al'umma duk bai bayani yanda za a yi sallah ba an ce aqimu salata wa atu zakka a tsaida sallah a bada zakka ya za a tsaida sallah a ce annabi bai bayani yanda za a tsaida sallah ba wa atu zakka a bada zakka ya za a bada ita dukiyar sai ta kai nawa nawa za a cire a ciki duk alqur'ani bai bayani وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ الله يا وجب تزوى أيك الحج ده وند يسام يكون زوى وند ما يكي زوى يكافر فإن الله غني عن العالمين يا ذا أيك الحج شيسا ذا حجة إركانية أتكين إبادة إذن وأن لما سكر آجي زال الله إركانية إن كان لمن إركانية موتى أرندا تو إركانية ذا duk ibada su zaka akwai dirkaniya a ciki kuma in suka tashi yin sallah zaka yanda wancan yake yi haka ba haka wannan yake yi ba na taba jin wani a ciki wanda yace shi ya ba gano sujada ba da goshi ake ba da ganin da haba ake wa yakhruna lil adqar sujada ai da haka ba ma da goshi ake sujada ba duk masu yin sujada da goshi arna ne shi a wajen sa da haka da haba ake shi yasa zaka wani yace ya yadda rakawoyin guda 17 a ina alqur'ani yace azhar 4 la'asar 4 magriba 3 isha 4 asuba 2 sai ya shiga ya dinga kakkamo wasu ayoyi sai ya kamo ayoyin aqimu salata wa atu zakata sai ya dauko irin waɗannan ayoyin wasu su guda 17 wai waɗannan ayoyin a tsaida sallah guda 17 a cikin alqur'ani su suka nuna rakawoyin sallah 17 kuma shi fa zai za a iya ja masa aya daya yayi awa biyu yana bayani shi wannan bayanin nasa daga alqur'ani ya dauko shi za a ja aya yayi awa daya awa biyu yana ta sharhi yana ta bada misalai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ba shi da iko da damar yin bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli shi sa waɗanda suka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka huta ba wani jajin ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sallah sannan can da Allah ya ce walaqad nasarakum Allahu bi badri da maganar Uhud duk da muka yi bayani in ba cikin hadisi ba waye san hakikanin me ya faru a Badar kawai Allah ta'ala ya ce walaqad nasarakum Allahu bi badri da taba jin an ana tattaunawa da wanda daga cikin su ya ce waye Allah ya taimake ku a yakin Badar sai ahlu sunna yake ce ma waye gaya ma Badar ne waye gaya ma yaki ne akai magana nan cewa Allah ya taimake ku a Badar Badar din nan sunan guri ne kila suna cikin kishirwa Allah ya taimake su ya ba su ruwa kila suna cikin tsoro Allah ya kawo musu dauki kila kaza kila kaza ya akai ka san yaki ne yace baka yadda yaki ba yace ni ne yadda yaki ne ma domin hadisai sun gaya mana yaki ne har an gaya mana ga yanda ya faru a yakin an kashe wani an kashe wani sannan yanzu da Allah ta'ala ya ce laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yake a cikin alqur'ani ko ana nufin annabi ba shi da tarihi ina nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani shi yanzu dan qur'anin ya kawo ma cewa ya ake yasan sunan mahaifin manzon Allah shine Abdullahi a ina aka fara cikin alqur'ani kuma kakansa Abdul Muttalib a ina ina fatan gani halaka ce kawai Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin wasu sai sun halaka wasu sai sun shiga wuta a inda zaka yi da irin waɗannan amma lalle ya kamata al'umma su zamanto ala basiratin ai hattara da waɗannan aqidun suna nan suna ta fantsama cikin al'umma musamman ana ta jan ƴan uwa ma da tan alqur'ani irin makarantu na allo da sauransu suna ganin saboda shi mai da'awar da'awar alqur'ani suna ganin kamar alqur'ani yake wagata yanda ka san masu zagin sahabbai suna so su rushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suka fake da zagin sahabbansa to haka dukkan masu da'awar basu yadda da hadisi ba wallahi qur'ani suke so su rushe ina ga maka wannan aqidar aqidar qur'anin ake so a dirawa kamar yanda duwayen suke so su taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin yayi musu nauyi al'umma kanta ba zai dauka ba a taba manzon Allah to bari a taba ƴan gidansa bari a taba sahabbansa sai a duba na hannun daman sa a ce ba shi da kirki sai a duba ɗaya na hannun daman nasa shi ma a ce ba mutumin kirki bane sai a shiga cikin gidansa a ce matan sa ma duk ba kirka ka bane ya tara mata ba na kirki ba ya tara abokai ba na kirki ba shi wani iri ne kenan me yake so a nuna maka sannan ya zo ya shekara 23 ya tarbiyantar an nuna annabi bai iya tarbiya ba wanda ya tarbiyantar duk ba mutanen kirki ba shine fa illar zagin sahabbai fa kuma da wani irin wato da wace lada zaka karbo sako daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani can zaka bi wajen lokacin dai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu baka babanka baya kakanka baya malaminka baya nan malamin malaminka duk baka da wace salsala kake iya ruwaitar maganar annabi ka isa ka tsallake sahabi ka jiwo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce wayannan sahabban din sai ake tabbun su ɗaya bayan ɗaya ake ta goga musu bakin fanti ana cewa ba mutanen kirki bane to yanzu kaga hanyar da zaka karbi sako daga manzon Allah an cewa ba ta da kyau yanzu kaga kai zaka zama ba ka ga tsuntsu ba ka ga tarko an ce hanyar da zaka karbi sakon annabi ba ta da kyau dukanta to yanzu kai kuma kana tsallaken ruwa kana so ka tsallako jirgin ruwan da zai tsallako da kai zuwa inda zaka shi kuma an ce rubabban jirgi ne to haka duk masu kushe hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko wallahi qur'ani suke kushe da haka kai alaran ma da kake zauna kake ta ganin kamar qur'ani suke son su yi wagata wallahi qur'ani suke so su darawa Qur'anin suke so su darawa sai aka fara bin bige hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ai hadisan sun ci karo ai hadisan wasu suna taba janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai hadisan kaza 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 karerai iri daban-daban da haka ya kamata jama'a mu hattara kuma matasan mu ai hattara lalle lalle a kula da irin aqidun da suke bazuwa mutum ya san ina zai dinga karbar addinin sa daga wayannan amintattun malamai ne ya kamata ya dinga koyan addini wannan wajibi ne ainihin wato mutum ya kula da wannan in ba haka ba wallahi mutum zai tashi a tutar babu a ranar tashin alkiyama kuma Allah ta'ala ya sa shi a cikin wuta Allah ya kiyaye da haka Allah madaukakin sarki ce lalle Allah madaukakin sarki yayi mana baiwa mai girma ta hanyar aiko mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda daga cikin aikin sa shine yu'allimuhumul kitaba wal hikma da haka anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin koyar da hukunce hukunce da kuma yanda za a zartar da hukunce hukunce kaga koyar da hukunce hukuncen an gaya maka alqur'ani kenan zartar da hukunce hukuncen sunna kenan da sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yanda zaka riski fa'idojin alqur'ani da amfanin sa din da haka wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tsere wa sauran al'ummomi da dukkan sauran halittu wa kanu min al-ulama'i ar-rabbaniyin wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin didda sun kasance a da kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin bata wanda yake mabayyane la ya'rifuna at-tariqa suna tafa gamniya basu san hanya ba al-muwassila ila rabbihim wadda zata sada su zuwa ga ubangijinsu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam al-umma tana cikin duhu tana cikin dimuwa ana tafa gamniya an rasa hanyar da zata kulle ta sadar da mutane zuwa ga Allah har sai da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wala man yuzakki an-nufusa wa yutahhiruha haka sun rasa menene sun san wannan halin da suke ciki na maguzanci halin da suke ciki na ainihin wato jahiliya abun yana damunsu zuciya tana sosuwa to ya zuciyarsu zata tsarkaka daga aikata waɗannan miyagun laifukan sun rasa hanya har sai da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal ma yuzayyinu lahum ja'alahum fafa'alu wa huwa naqidun dhalika uqulul adilin da haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ni'ima ta kai kululuwa ni'imar aiko manzanni da irin yaran da mutane suke ji wannan ni'imar ta kai kololuwa wannan zai yi wa al'ummar sauki wajen fahimtar yaran ko maganar annabi ko sakon annabi da Allah ta'ala ya ce yatlu alaihim ayati ibnu kathir ya ce ayati anan alquran kenan wa yuzakkihim kuma ayya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yazo ne dan ya umarce su zuwa ga dukkan abin da yake na alheri ya kuma hane su dukkan abin da yake munkari litazkuwa nufusahum wa idan ya tsarkake zukatansu ko zukatansu su tsarkaka wa tadhura min ad-danas wal khabas alladhi kanu mutalabbisina bihi wanda ada suna cikin wannan datti suna cikin wannan kazanta kace kace fi hali shirkihim lokacin suna mushrikai wa jahiliyatihim lokacin suna cikin jahiliya wa yuallimuhumul kitaba wal hikma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne dan ya karantar da mutane alquran wa sunna wannan dukkan za ka ga malamai cikin malaman tafsiri na sunna abinda suke fassara hikima da shi shine ainihin wato sunna da haka duk inda alqurani yazo tare da hikima to alqurani littafin Allah kenan الحكمة كما ينال في السنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول ضد كافٍ ونم من زو يزو لفي ضلال مبين أي لفي جي وجعل سنة تكن أي وتوقتا دعالك ظاهر مبين جلي بين لكل أحد كوا إن أنكر تامسا لوكة جاهلية كافٍ زو النبي صلى الله عليه وسلم يا سمو تعالى سنة كم بقن دقو كافٍ زو النبي صلى الله عليه وسلم da aka zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne wa duniya haske ne ainihin wato wanda ya kore duhu kuma har yanzu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da baya nan tana nan kuma ita ce za ta ci gaba da haskaka duniya ila ayyari sallahu al-ardu wa man alaiha wa huwa khairul warithin lokaci yayi to an ce lokaci yayi insha Allah za mu tsaya dai wannan lokaci a wannan gaba abinda muka karanta yayi zama dai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ce ba mu dukan binta Allah madaukakin sarki ya nuna mana ƙarya ce ba mu dukan guje mata Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah ka sa mu cikin yantattun bayi a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka sa mu daga cikin waɗanda za mu dace da daren Lailatul Qadri a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki muna tawassuli da wannan ibada da muke gabatarwa Allah dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah dukkan damuwoyinmu Allah ta'ala ka kwaranye mana so Allah madaukakin sarki sarki ka ji kan magabatan mu Allah madaukakin sarki ka ba su aljanna Allah madaukakin sarki ka girmama ladan su sauran ƴan uwa musulmi duk da suka rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu marasa lafiya na gida da nasu mutu Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ta'ala ya kare mu da lafiya ya ba mu ikon yin da'a da ita Allah madaukakin sarki ka sanya albarka cikin rayuwar mu Allah ka sanya albarka cikin zuriyar mu Allah ka sanya albarka cikin iyalan mu Allah ka sanya albarka cikin ilimin mu Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu Allah madaukakin sarki muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka sanya mata albarka Allah dukkan ainihin wato waɗanda suke da hannu da tsaki wajen ci gaban ƙasa ko suke son ci gaban ƙasa Allah ka danka ragamar wannan ƙasa a hannunsu Allah duk waɗanda suke kokarin jefa wannan ƙasa cikin bala'i ya Allah madaukakin sarki ka tsame hannayensu sai dai su ga ana yi gaba da gudanar da wannan ƙasa Allah madaukakin sarki duk waɗanda suke da hannu wajen haifar da rashin tsaro a wannan ƙasa da wasu yankuna musamman na arewa Allah madaukakin sarki masu shiriwa ne Allah ka shige su in ba masu shiriwa bane Allah kai mana maganin su Allah duk waɗanda suke hannun bandit Allah ka kukutar da su Allah ka dawo da su cikin iyalansu cikin aminci Allah madaukakin sarki ka biya bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah duk masu mana wasiya da addu'a Allah ta'ala ka san bukatun su Allah ka biya musu bukatun su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum. Thank you.